بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يمقى تنسرين دن الأمة النبي صلى الله عليه وسلم ne muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna ranar Lahadi wanda yazo 14 ga watan 1427, wanda yake kuma 12 ga watan 2006. Kamar yadda kuka ji sanarwa cewa majalisar ta'awun bainar du'at as-salafiyyin, majalisar haɗin kan malaman sunna ta ƙasa, tana aika gayyata ga dukkan al'umman musulmi domin gabatar da wannan muhadara wacce aka yi mata taken san manzon Allah. Kuma maudu'in da za a tattauna shi ne kare martaban manzon Allah, wanda ake bayani za a gabatar a wannan rana, kuma a wannan masallaci na Uthman bin Affan da ke gidan kaya. Allah subhanahu wa ta'ala yake: innal ladina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Hakika waɗanda suke cutar da Allah, suke cutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, la'anahumullah, Allah ya la'ance su. Allah da kansa yace ya tsinewa wanda ya cuce shi ko ya cuci annabi. Fi dunya wal akhirah, wannan la'anar ba a duniya kadai ba, ba kuma a lahira kadai ba, a'a, a duniya, a lahira. Wannan yasa duk sanda aka taba martaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, dukkan masu kimani hankalinsu yake tashi. Kuma malamai sun yi rubuce-rubuce a kan wannan babi. Akwai wata risala da al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sahanun ya rubuta mai suna Risalatun Fiman Sabban Nabiyya, wato wata wasiƙa ta la'ana a kan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Shaykhul Islam Ibn Taymiyya yana da littafi mai suna As-Sarim al-Maslul ala Shatim al-Rasul, wato zararren takobi ga yawa jini na wuce a kan wanda ya taɓa manzon Allah. Wannan shi ne mafi girma, mafi tsadar littafin da aka wallafa wajen kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymiyya ya yi. Sannan Malam Subki ya rubuta littafi mai suna As-Sayf al-Maslul ala Man Sabba al-Rasul, wato zararren takobi ga yawa jini na wuce a kan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan Ar-Rumi ya rubuta littafi mai suna As-Saiful Mashhur ala Zindiq wa Sabir Rasul, yace zararren takobi wanda aka zare shi daga kudansa, aka rike shi tsirara a kan Zindiqi da wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan al-Imam Suyuti yana da littafi mai suna Tanzihul Anbiya an Tasfihil Abdiya, wato tsarkake annabawa daga takarcin takarkaru. Sannan akwai Ibn Kamal Basha ya yi littafi mai suna As-Saiful Maslul ala Sabir Rasul, shi ma zararren takobi a kan wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka nan Ibn Ajijin ya rubuta littafi mai suna Tanbihul Wulati wal Hukam ala shatim khairil anam aw ahadin min ashabihi alayhi salam, wato fadakar da shugabanni da alƙalai akan hukuncin da ya kamata su zartar akan wanda ya zagi ko ya faɗi mummunan magana ga shugabannin talibai ko kuma ɗaya daga cikin sahabban Annabi. Haka nan Gumari ya rubuta littafi da suna As-Saiful Battar liman sabba nabiyyal muqtar. To haka dai talibat a wannan bani suna da yawa, don haka a wannan haɗuwa tamu za mu tattauna a kan wannan muhadara wadda Sheikh Jafar Mahmud Adam zai gabatar mana, kuma za mu samu ta'aliki daga Dr. Muhammad Sani Umar Rijali. An san abin da ya faru na abin da jaridu da kafafen watsa labarai suke yi na batanci ga annabawa, wanda ba sabon abu ba ne, amma kuma matsala ce da take sa da hankalin duniya, kamar yadda ya faru a jaridar Zifte wacce aka buga ta ranar Asabar 16 ga watan 12/2002, wanda aka yi gasar sarauniyar kyau na 'yan mata da za su zo tsirara su 92, za su zo su tallan tsiraikin. Wata marubuciya fitsararriya mai suna Isiyo Madaniyar ta yi rubutu a shafi na 50 a cikin wannan jarida ta faɗi mummunan magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda an san bala'in da ya biyo baya na tashin hankali da kashe-kashe. Haka jaridar Standard wacce ake buga ta da a Jos ta taɓa yin wannan, aka yi tashin hankali a ƙasar nan. Haka Loli, mujallar Loli ta taɓa yin wannan 1991, wanda shi ma aka yi tashin hankali. Sai wannan abin da katun guda 12, guda ɗaya har guda 12, kuma kowane katun aka ce Annabi, wanda wannan jelan kwastin ta Danish ko Denmark ta buga, waɗannan katun guda 12 an buga su tun daga an fara buga su tun a watan Septemba. To amma da abin kawai a internet ne, tun da jaridar ba ta Turanci ba ce, yaren ƙasa su fiti. Danish ya ƙarama ƙasa ce inan ya yi mijiya da ita, duka mutanenta ba su kai rabin mutanen Kano ba. Ko Smith da aka yi nasu a 1940 da 2004, duka mutanen ƙasar miliyan 5 ne da rabi, gabaki ɗaya mutanen ƙasar. To bayan ta buga waɗannan katun guda 12, sai ƙasar Norway suka buga, France suka buga, Germany suka buga, Italy suka buga, Netherlands suka buga, Spain suka buga, sannan European countries suka ci gaba da bugawa. Da haka ba tare da ɓata lokaci ba, zan miƙa wannan abin magana ga hannun Sheikh Malam Jafar Mahmud Adam dan ya gaya mana wannan matsayin kare martaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, wanda dama aiki ne na ahlus sunna. Da haka malam, ba tare da ɓata lokaci ba, zan ba ka cikakken awa ɗaya. Da haka ba tare da ɓata lokaci ba, zan miƙa wannan abin magana ga hannun Sheikh Malam Jafar Mahmud Adam dan ya gaya mana wannan matsayin kare martaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, wanda dama aiki ne na ahlus sunna. Da haka malam, ba tare da ɓata lokaci ba, zan ba ka cikakken awa ɗaya.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi ina gaishe ku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah godiya da yabo da kirari tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya hada mu a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan a nan kofar gadan kaya a kanan mutadabo a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 14 ga wata watan al-Muharram watan farko a kalandar musulunci a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 12 ga watan biyun shekara ta 2006 miladiyya don tattaunawa akan wannan matashiya mai matukar muhimmanci kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daidai wannan lokaci da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so ya jarrabi mu al'ummar musulmi da waɗansu kalmomi na batanci da aka yada su ta kafofin yada labarai a waɗansu kasashe daga cikin kasashen turai musamman mafarasu daga kasar Denmark da Norway har abin ya je Faransa ya je Spain kuma har waɗansu ƙasashe suke kurarin ci gaba da yaɗa wannan abu na munanawa ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don tattaunawa akan wannan matashiya mai matukar muhimmanci kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a daidai wannan lokaci da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so ya jarrabi mu al'ummar musulmi da waɗansu kalmomi na batanci da aka yaɗa su ta kafofin yaɗa labarai a waɗansu ƙasashe daga cikin ƙasashen turai musamman mafarasu daga kasar Denmark da Norway har abin ya je Faransa ya je Spain kuma har waɗansu ƙasashe suke kurarin ci gaba da yaɗa wannan abu na munanawa ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kamata ƴan uwa mu sani cewa tauhidi shine jigon jigogi kuma shine shishiken shikashikai shi kuma tauhidi yana kaiwa ya komo akan al'amurra guda uku waɗanda su ne mafiya girma cikin abinda tauhidi ke tattaunawa akan su al'amari na farko abinda ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala samuwarsa rububiyyarsa ilahantakarsa sunayensa da siffofinsa da ayyukansa abu na biyu abinda ya shafi annabta kasancewar annabawa su Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa don su zamanto wasifa sila tsani tsakanin shi Allah zuwa ga bayinsa da haka magana akan annabta magana ce wadda take da alaƙa da tauhidi sannan sai magana akan ranar tashin kiyama tun daga alamominta da kuma shimfiɗarta shine alhayatul barzakhiyya da kuma abinda zai faru a ranar da kuma sakamakon karfe da ke jiran kowane ɗaya daga cikin talakai ko dai ya kasance ila jannatin aliya qutufuha daniya yuqalu li ahliha kulu wa shrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya ubangiji da Allah ya samu cikin su ko kuma ila narin hamiya Allah tsare da haka magana akan annabta magana ce mai muhimmanci wadda take da alaka da tauhidi wadda ba ta bukatan sassauci ko ba ta bukatan tattaunawa wai dan musulmai su gabatar da wani bangare na sassauci ko a sassauta ra'ayi tunda duniya tana bukatar a zauna lafiya a tsarkake ta daga rudani da tashin tashina da kuma abinda ake jin tsoron faruwarta na abinda ake kira sirabul hadara wato clash na civilization babu wani sassauci akan magana akan aqida kuma ya kamata mu sani ya ƴan uwa musulmi annabtaka da manzanci zaɓi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba yawan ibada ne ke mai da annabi ya zama annabi ba. Ba ƙwazo da himma ba ne ke mai da annabi ya zama annabi. Duk da cewa ƙwazo da himma siffa ce daga cikin siffofi na annabawa, to amma an ba su annabta ba don ƙwazon ba, ba don himmar ba. In ba haka ba da sai a ce duk wanda ya ƙwazo a yau ko a gobe ko a jibi yi himma, to ya tsammaci a turo shi zanto annabi ko zuwa Kano ko Abuja. To amma abin ba a himma ba ne ba, zaɓi ne daga Allah. Ubangiji ta'ala ce Allahu yasfafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. Allah yake zaba ya darje, ya zaba manzanni cikin annabawa, ya zabe su cikin mala'iku. Manzanni cikin mala'iku waɗanda suke isar da sako zuwa ga annabawa. Manzanni cikin annabawa mutane waɗanda suke isar da sako zuwa ga al'ummomi azamunna daban-daban da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo su don su zanto masu bishara, zanto masu gargaɗi, don yankewa ɗan adam hanzari. Rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. To kuma annabawa sun fi kowane mutum kirki a tarihin ɗan adam. Duk inda kaga annabi a zamanin da ya wuce a baya ko a wannan zamani na lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam, to annabi ya fi kowane mutum kirki cikin mutanensa, ya kuma fi su hankali, ya fi su sanin ya kamata, ya fi su basira. Dukkan marubuta na Turai masu adalci wanda suke kokarin kwatanta gaskiyar da shaidu na tarihi suka tabbatar, suna tabbatarwa annabawa kimansu da darajar su, ko da ba su yi imani da su ba a matsayin annabawa ne. Sa iya sa su a layi na jarumai ko waɗansu fitattun mutane wanda suka kawo juyi a cikin duniya, wanda aka ji motsinsu ko ɗuriyarsu, kuma sun yarda mutanen kirki ne, duk da cewa Allah bai sa sun yi imani da su ba. To wannan kaso na kirki da halayya ta gari da ɗabi'a ta gari da mutunci, rabon da manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shi ta wannan fuska, rabo ne da ya tsara rabon kowane annabi da Allah ya taɓa turowa a bangarsa. Kasansa ya tsara na sauran tsoka. Ubangiji ta'ala ya ba ɓangarori da ya fice da su a tsakankanin ba ma gama garin mutane ba, a tsakankanin wato ainihin annabawa ɗin ya zama shugaba, yana da abubuwa masu yawa da ya fice da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na farko dai, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkake nasabar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yadda shi ɗan Abdullahi ne ɗan Abdul Muttalib, ɗan Hashim, ɗan Abdul Manaf, har ya zuwa annabi Isma'il, sallarsa cike take da tsarki. Bai keto wani rutsu a cikin sulsalarsa ba, bai kuma keto ta ubanni waɗanda suka yi abin kunya a zamaninsu ba, irin abin kunya da zai sa mutum ya gudu ya bar gari don kar a nuna shi da shi. Manzon Allah bai ratso haka ba, duk da rutsun jahiliya da kakanninsa suka keto daidai lokacin da babu annabta, amma Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake shi ta wannan fuska. Wanda babu wani shugaba a yanzu daga cikin shugabannin ƙasashe da za ka kirga ubanninsa ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, ka samu dukkaninsu cike suke da tsarki da salaha, sai ka samu akwai rutsu a cikin nasabarsa. Musamman kuma cikin shugabannin da yau su suke mallakar duniya ko su suke faɗa a yi ko a bari. Yanzu idan ka ce za ka ƙidaya nasabar Bush ko ta Ariel Sharon ko ta Jack Sherrod, ina jin za ka samu rutsu mai yawa, sai cewa a wani wurin ya biyo tsatso na mazinata ko na 'yan marisa ko na 'yan luwaɗi ko na ɓarayi ɗin yankan alfihu ko na 'yan ta'adda. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya tsarkake na sabarsa bai keto cikin irin wannan rutsun ba. Shi da kansa ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito malamai ke karantar da mu, wanda aka karɓo daga Wasila ibn al-Asqa, yake cewa Ubangiji ta'ala ya zaɓi Kinana daga cikin 'ya'yan annabi Isma'il, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya zaɓi Ƙurayi daga cikin zuriyar gidan Kinana. Sannan Ubangiji ta'ala ya zaɓi Banu Hashim daga cikin zuriyar Ƙurayi. Sannan kuma ni Ubangiji ya zaɓo ni daga cikin Banu Hashim. To kaga kenan manzo sallallahu alaihi wasallam zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne gaba ɗaya. To wannan wani abu ne da idan mutum ma bai yi imani da shi ba, ya kalli irin wannan nasaba, to alal aqalli in yana da adalci, adalci zai hana ya batanci a gare shi, ba zai zage shi ba ko ya muna magana a gare shi. Abu na biyu, kulawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi
irin kulawar da ta tsara wanda ya bai wa sauran halittu. Allah madaukakin sarki ya kare shi tun a shekarun yarinta da kurutiya, wanda duk wanda ya ga kurutiyar ka zai iya harrasa wani abu da kai na rashin kirki, ko ya ganka kana yaro kai marubuci, ko kana yaro kai sarkin tso kana faɗa, ko kuma kana yaro kai mai cin zalili. Duk wanda aka duba yarintarsa a nan cikin mukila a samu ɗaya daga cikin ababen da a iya aibata masa da shi, idan ana aibata mutum da kurutiyarsa. To sai Allah ya tsarkake yarintar Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kurutiyarsa, kamar yadda ya tsarkake lokacin samartakarsa. Duk wanda ya ceto shekaru na kurutiya, musamman irin na tashan balaga da gafin balaga, to kila in an karanta tarihin mutum a wannan lokacin a iya samun abin da za a aibata shi. Amma in ka kalli tarihin Annabi lokacin da yake tsakanin shekaru 14, 15, 16, 17 cikin goshin balaga da kurutiya, gigi na samartaka ko na kurutiya bai yi tasiri akan sa ba, irin yadda ya yi a kaina ko a kanta ko a kanku ko a kan wadansu daga cikin mu. Wannan Allah ne ya ba shi kulawa ta musamman, ya kewaye shi da kulawarsa subhanahu wa ta'ala. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Muslim daga Anas bin Malik, Allah ya kare da gare shi. Manzo Allah da kansa yake cewa mala'ika Jibril ya zo masa lokacin yana tare da yara yana wasa shi manzo Allah da shi, sai ya kama shi ya kwantar da shi, sai ya tsaga kirjin shi. Bayan ya tsaga kirjinsa, sai ya fitar da wata tsoka ko gudan jini. Bayan ya fitar da wannan gudan jini, sai ya nuna masa shi ya ce, haza hazzu shaytan min, wannan shi ne kasan shaytan a jikinka, ga ta an riga an ci. Sai manzon Allah ya wanke wannan tsoka, ai sai mala'ika Jibril ya wanke wannan tsoka a cikin wani kasko na zinari, ya wanke ta da ruwa mafi tsanci a sararin duniya, shi ne ruwan zamzam. Sannan ya mayar da wannan tsoka inda take, ya kuma haɗe kirjin kamar ba a taɓa sheta shi ba. Wannan kariya ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hadisi na cikin Sahih Muslim. Kila mutumin da yake wannan zamani shi zai fi kowa saurin gaskata wannan. In ya zanto likita a asibitin Murtala duk da karancin kayan aiki da ake da shi, ba a kwatanta shi da na sauran kasashen da ke suka ci gaba, zai iya fada mutum ya cire wani abu ya mayar, ko mutum ya tafi ya ci gaba da yawo, sai ka ga wannan ba abu ne da zai ga. Musamman kuma tunda ya zo ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ya mayar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tafi akan dabi'u na gari. Da halaye na gari, ga karam, ga kyauta, ga haƙuri. Abin buga misali ne ke wajen ba da taimako, ballantana rikon amana, ballantana gaskiyar zance. Da haka wani mai yabon sai ke cewa, fa ma amalat min naqatin fawqa rahliha abarra wa awfa bi abin hawan da aka bayyana a duniya, ba wani abin hawan da ya taɓa ɗaukan wani mutum mafi cika alƙawari, mafi mutunci, mafi daraja irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abu na uku, Ubangiji ta'ala a hafahu da isma, ya kewaye shi da isma, ya mai da shi masumi. Isma ɗin nan tana da wujub da ɓangarorinta. Masumi ne shi karerre tsararre, ta yadda abokanan adawa ba su ci nasara a kansa ba. Su kassara shi, wato su hana shi isar da da'awarsa. Duk irin yadda suka kulla makinci, Allah ya mayar da makincin zuwa gare shi. Wa yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Ma'asumi ne shi ta yadda ba ya da wani abin da za ka gani ka kushe shi, ba ya da mafusa a tattare da shi, ba ya da abin zargi, ba ya da wani hali da zai kore mutane su bar shi saboda wannan mummunan halin. Allah ya ce da saukin hali da kyakkyawar ɗabi'a, ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahu wa law kunta faddan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa jawirhum fil amr فإذا عظمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. saboda rahmar Allah gare ka, sai ka zanto mai taushin hali, taushin magana, taushin mu'amala. Shi yasa Aisha ta ce bai taɓa dukan kowa ba, ko mace ko yaron gida, sai fa in a fagen fama ne wajen yaki. Amma haka kawai ana zaman lafiya a gida, ya dace yaro ko ya dace mace bai taɓa yi ba. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya sa shi ya zanto mai isma ta wannan ɓangare, mai isma ta yadda aka tsare shi daga zakewa manya-manyan laifuka, aka tsare shi daga abubuwa waɗanda suke duk wanda ya yi su za a yi Allah wadai da shi, ayyuka na wuce, ayyuka na tir, ayyuka na mata, a Allah ya tsare shi. Ba ya da son zuciya,
baya aiki na wuta ma dalla sahibukum ma gawa wa ma yasiku an alhawa in huwa illa wahyu yuha allamahu jadidul quwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan abu na hudu, Ubangiji ta'ala ya bashi cikakkiyar halitta, baya da makusa a halittar, ya tsunsa daidai waje da su. Bisa ragu ba sun zama ɗan yatsu hudu a hannu, bisa karu ba baya da cindo, don cindo ba ado bane ba kwalliya bane. Idan ka ganshi daga jeru za ka ce masa dogo, in ka ganshi da dogaye zankalar ɗin nan kuma za ka ce masa gajeru. Sai ya zama tsakatsakiya sallallahu alaihi wasallam. Wannan ce ya fi bankai, sama da ba a ce maka malam dogo babu gurinta, sama da a ce maka dogo zankalar kuma nan ma babu gurinta, babu gurgiya. Ubangiji ta'ala ya ba shi kamala. Ga wuciya a bakinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, in yana magana baya haɗiye wani harafi ko kalma, kalmomi suna fita daidai wa daida. Tare da haka a wani sa'ilin ne nanne ta kalma sau biyu don ya isar da mutum komin dolancinsa, ko da mutum ba ni ko da kifi ne. To manzon Allah na iya fahimtar da shi magana sallallahu alaihi wa alihi, yana magana walawala cikin azanci da dabarar magana. Shi ne mafi fasahar masu fasaha, shi ne mafi kyawun halitta da ido ya taɓa gani a banka. Ido bai taɓa ganin kyakkyawa ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. In ana son mutum don kansa ko ba don ɗabi'arsa ba, to duk duniya ba wanda ya kamata ka so irin manzon Allah don ya fi kowa kyau. Ina da amsa ta wannan wani abu ne da Allah ya hadawa manzon Allah shi sallallahu alaihi wa alihi, ga kamala, ga haiba, da kwarjini. Abokanansa da sahabbansa waɗanda suke tare da shi yau da gobe, saboda kwarjininsa sai su kasa tambaye shi wani abu, ba dan shi mai kaucin hali ba ne sai dan kwarjini da Allah ya zuba masa, ya bambanta shi da sauran mutane. Sai waɗanda suke ganin surukansa, wanda za su iya ganin suna da minna a kai, su cewa a kai dan sun aura maka ƴaƴan irin su Sayyidina Abubakar, irin su Sayyidina Umar, tare da haka manzon Allah na musu kurjini. Da yawa daga cikin sahabbai suka ce farin ciki muke yi, ƙauyawa su shigo Madina wanda ba sa ganin Annabi kullum, saboda su sun zo duk abin da suka taho da shi na tambaya kai tsaye za su faɗa gaban Annabi ba sa jin kunya. Suka ce mu kuma sai mu kwashi ilimi arha, irin tambayar da mu in za mu yi manzon Allah ɗin kurjini yake mana ba ma iya. Wannan halitta wani abu ne da manzon Allah ya fice da shi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi fice da kan hali da kan tabi'a, ya fi kowa kyauta. Iska da ke injizo gira-gizai da ke ɗauke da ruwan sama, wannan iskar manzon Allah ya fi ta kyauta. Haka Abdullahi da Abbas ya faɗa cikin hadisin sa, ya fi kowa jarumta. A wurin da jarumai suka riƙa guduwa a yaƙin Hunayni a lokacin manzon Allah na tsaye, yana cewa ana nabiyyu la kadhib ana ibnu abdul muttalib, ni ne annabi ba ƙarya ba, ni ne dan abdul muttalib. Idan ya san to kuna son waɗansu jarumai da suka yi bajinta a waɗansu fagage da ba na yaƙi ba, a waɗansu fagage na wasanni, yasa kuka so su don sun yi fice? Dan me ba za ku so ba wanda ya fice a fagen yaƙi, ya fice a fagen shugabanci, ya fice a fagen kyauta, ya fice a fagen kyawun ɗabi'u, ya fice a wajen kyawun halitta. Dukkan abin da ɗan adam zai haɗa na jama'a su so su, Allah ya tara manzon Allah wannan ya tara a kan na saura sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haka Allah ya ce masa wa innaka la ala kulli azim, lalle kai kam kana kan ɗabi'u waɗanda suke na gargaru, kana kan halaye kyawawa. Sannan manzo sallallahu alaihi wa sallama ne Allah ya zabe shi ne ya zama shugabancin annabawa, daga shi ba wani annabi da zai zo da sabon sako ko sabon manzanci. Ma kana muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alim. Sannan ubangiji ta'ala ya tattara masa abin da ya rarraba wa sauran annabawa, shi aka tattara masa shi da malamai suka yi istinbatin wannan ne a cikin ayoyin da ke cikin suratul an'am waɗanda Allah ya lissafo wani adadi na annabawa har 18 ko 10 wani abu. A ƙarshe sai Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam, ulaika allazina hada Allah fa bi hudahu muqtadi, waɗannan sune waɗanda Allah ya shirye su ya zabe su, kai kuma yi koyi da shiryar su. Abin nufi yayi koyi da shiryar annabi Ibrahim, yayi da annabi Musa, da annabi Isa, da annabi Dawud, da annabi Sulaiman, da ta dukkan annabawa, kaga ababan da aka rarraba musu shi an hada musu kadi sallallahu alaihi wasallam kaga da bansa kuwa ya tana kowa yawa ko dan kama da yake bada labarin sa ta farhan ku saboda san kai irin nashi in ya tashi rabo a gidansa sai ya raba da kowa sai ya manta da kansa sai ya na manta da kansa to sai a ce to ai masa karo karo to idan aka masa karo karo karshe nawa zai jewa nashi zai fara sauraron yawa to manzon sallallahu alaihi wasallam ba wai karo karo aka masa ba ta aka yi fadi hudafu makusadi ni koyi da shirya za abin da ke sunan sa shirya cikin abin da annabi ibrahim ko annabi musa ko annabi isa ko daud ko sulaiman suka zo da shi manzo Allah ya yi koyi kaga ya hada duka tsira da aminci tabbata da ni ya yan uwa musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ala fatratin min ar-rusul daidai lokacin da ake kamfar annabta da manzanci annabi isa ya tude da kusan shekaru 500 da yan kai kaga duniya da aka ce ta yi tsamfa ta annabta ko wahayi daga sama tsawon shekaru 500 sai ka san za ka samu kanta cikin ruɗu duniya tana cike da tashin hankali a wannan lokacin ko dai ka bi daular Romawa wanda suke bin addinin kiristanci garwaye da maguzanci dan Ibn Khaldun yake cewa daular Romawa ba kiristiyaniti suka shiga ba a'a kiristiyaniti ne ya rike ya zama baroman addini me yasa kuke ganin January da February da sauran watanni din nan sunaye ne na tsofaffin gumaka a daular Romawa amma aka kashi cikin kiristanci annabi Isa bai san da waɗannan watannin ba wato dan asalin su maguzanci ne na Romawa da aka yi dakkan kiristanci za ka samu rabi ko sama da rabi ko na a makamantan haka nashi asali maguzancin Romawa ne aka tusa shi cikin kiristanci a ce Romawa ba su shiga nasaranci ba dan da sun shiga nasaranci za su fi koyarwar annabi Isa ko ta almajiransa a'a nasarancin ne waɗansu suka kawo su suka maife shi barume kaga sai ta tirantu da mai al'adu da maguzanci na mai na Romawa to a wannan lokacin kuma suna daga cikin masu faɗa a jiya duniya an ka bi su kaga ba akan shirya take ba in ka bi daular mutanen Farisa wanda bautar wuta ake yi in ka zo ka biyo Larabawa kuwa to su kuma wannan gumaka ne kowane gari da gunjinsa in ka zo gari kuma kowane gida da gunjinsa wani lokacin a gida ma kowane mutum da gunjinsa to a nan cikin wannan rudani duniya tana da bukata tana cikin kisirwa na shugaban da zai cike ta daga rudin kwakwalwa da take fama da shi a irin wannan lokaci ne Ubangiji subhanahu wataala ya kaddara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kaddara masa fitowa ta gidan asali gidan da duk balaraman da ke duniya ya san su domin duk wani balarabe a wannan lokaci a duniya a duk inda yake yana girma balaraban maka su ko balaraban maka ko wane ne to yana girma ba Quraishawa su ko Quraishawa ko su wane ne su sun san Banu Hashim sun kai to sai Allah ya kaddaro wa manzo Allah fitowa daga gidan asali gidan da suke da shahara kamar rana a lokacin azaba Ubangiji ya yi shi a cikin wani madaidaicin yanayi bisa ga kaddarawarsa subhanahu wa ta'ala bai fito daga cikin gida na masu kuɗi ba ballanta na wadata ta sa shi cikin da yi wa mutane kallon raini da kallon hadarin kaji sai ya fito a gidan da ba su da wadata amma kuma bai danka shi a hannun masu riko marasa kirki ba ballanta na wannan ya sa ya kashi da fushi da jin haushin jama'a mahaifinsa ba kuɗi ko mai rikonsa ya zama mara mutum sai Allah ya danka rikonsa a hannun masu karamci duk da ba su da wadatar kuɗi kamar sauran amma suna da yakana suna da halin kwarai a duniyar da suka rayu a cikin ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taso da yanayi daidaitacce shi ba dan shafi ba ballantana ya zanto baya iya wa kansa komai sai an yi masa ba ya da ruhi na dogaro da kai da jin kancin kai shi ba korarre ba baran dangi ballantana ya zanto mummunan mu'amalar da aka yi masa ta kace kyakkyawan fata a cikin zuciyarsa a haife shi a Makka wanda birni ne cikin birane barma Makka ita ce uwar alkarnu ita ce uwar birane وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير كاكا تنبرني دل شيء يسا أبني أكا بني تا سي الله يقدر عمس زمن قوي دن يسان تبي أودا هالا يكلم إشارة كانت وعزيزة زمسي وقبان كان بني دي أن قوي جزك كائدر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون inda abin ne kadai ya tashi har ya girma har ya kai dan shekara 40 aka turo masa da manzanci to bai san wani irin taskurayewar kauye da karkara take ciki ba, inda a kauye aka haife shi kuma har ya girma sai da za a turo shi manzo, aka turo shi wajen mutanen birni, to bai san ma yaran da zai miki magana da shi ba, sai ya san to ya san duka, ya yi kiwon dabbobi dan saboda wannan ya zama kamar wani horo da aka ba shi don ci wata dan adam a nan gaba, dan dukan wanda ya jurewa wata irin ta rakumi da wauta irin ta sa wanda yake dan bana bakwai dan tajan balaga wanda ba miki yayi ba zai san ba me yake dace da dan bana bakwai a cikin sabu wanda bai zaman kai ba ma ba zai san wannan ba, a lokacin da sa ya zama irin wannan ke karin yana cikin tajan balagar sa, to me ki ya shiga uku dan bai gano yake kanki kanki, daga nan gurin sai ya tafi kura in yana da wata budurwar saniya a wajen, ta sai me ki ka shiga uku, daga nan gurin sai ya tafi bit, daga nan sai ya tafi kaza, to mutumin da Ubangiji ta Allah ya kaddara masa kiwatar dabbobi masu dabi'u irin wannan, me zai hana ya shugabanci dan adam ya nasara wajen shugabantar dan adam? Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa ganin irin mutane biyu, ya rayu da talakawa ya san bukatu, ya rayu da masu kuɗi ya san irin zuciyarsu da irin yadda suke tunani, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya turo shi a daidai wani lokaci da ya halarci waɗansu yaƙe-yaƙe ko labarin su cikin yaƙe-yaƙen da Larabawa suka yi a lokacin jahiliya, ya halarci wani taro na sulhu da aka yi har yake cewa inda za a kiraye ni kiransa a yanzu lokacin musulunci da na ansa irin wannan kira, ya ga yadda aka yi faɗa, ya ga yadda aka shirya, ya koyi yaya ake yi a shirya idan an ɓata, ya koyi yaya ake a yi wa abokin gaba illa idan har liji maɗin kuma ta kama, duk ya ga wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba dan ya shiga cikin an yi faɗa ko ya ke ciki ba, sai dan ya halarci wani waƙi'i abin gani da ido wanda labarin su ke kaiwa da komowa a cikin kunnuwan mutanen da suka rayu a zamanin, ya kware a cikin rayuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ka iya cewa dai a takaitan takaitawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an ce dan adam to babu wanda kalmar za ta fara gaskatuwa a kansa sai manzon Allah, shi ne dan adam na farko duk wanda ba shi ba na biyu ne, idan an ce kamala da cika da batsewa to shi manzon Allah shi ne cika din, shi ne kamalar kuma shi ne batsewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ka iya cewa shi ne mafi kyawun dan adam na buga misali wanda ya zo a daidai lokacin da duniya take kisirwarsa, wanda abokanan adawa duk da sun yi adawa da shi amma a cikin zukatansu sun yarda cewa akan gaskiya yake, shahidu lahu bil amana qabla an yursal, sun ce da cewa sunansa Aminu tun kafin a turo shi zama manzo sallallahu alaihi wasallam, sun yi daina da falala shahida al annamu min fadlihi hatta al ida wal fadl ma shahidat bihi al a'da'u, wanda yake da wannan matsayi a ce shi ne wanda zai masa fatanci ko ya zage shi ko ya faɗi bakar magana a kansa, ko shakka babu wannan ba karamin hasara ba ce ba ga wanda ya samu kansa a cikin irin wannan hali. Yayan uwa musulmi, menene wajibi a kanmu a matsayinmu na musulmi, menene ya kamata mu yi don ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don tsare wannan abin da na zana muku kaɗan daga cikinsa, abin da na faɗa ɗan nan inda za a ce wani malami ya sake faɗo waɗansu ba wannan ba zai iya faɗa, in yayi mintunan da na yi a ce wani ya sake tashi ya faɗo waɗansu ba wannan ba game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai iya yiwa maganganun mu yanki ya faɗo waɗansu al'amura masu tarin yawa. Menene wajibinmu? Wajibi ne jaddada imanin mu da haɓaka imanin mu a cikin zukatanmu a daidai lokacin da waɗansu suke kafirce masa, don imani da shi shi ne sinadarin shiga aljanna, wanda duk bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba babu shi babu aljanna. Allah madaukakin sarki ya wajabta mana haka, imani da dukkan annabawa ballantana kuma shugabansu mafi kitun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya wadanda suka yi imani, ku daka imani da Allah, ku daka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan aya ta zama ɗaya daga cikin hujjoji da malamai ke yi bisa ga tsaruwar imani ko raguwarsa, dan Allah ya kira mu da sunan imani kuma ya umarce mu yi imani, ka ga kenan ana nufin mu daka akan nada mu kare imani da shi, mu duk lokacin da wani ya kafirce masa kamar ƙara zuga min ke na ƙara yadda da shi duk lokacin da wani ya bijire masa kamar zuga min ke akan mu ƙara makalkale wa shi ne da yazo da ita sallallahu alaihi wa sallam sannan abu na biyu wajibi ne mu kaunaci kauna ta gaskiya ta shari'a ba kauna ta al'ada da ɗabi'a ba a ɗabi'ance kakan so dukan wani wanda yake da wata alaka cikin alakoki a tattare da shi kakan so matarka kakan so ɗanka kakan so mahaifanka kakan so aboki kakan so waɗansu ababai da kake amfanuwa da su a rayuwarka ta duniya sufafinka abin hawanka gidan zamanka da sauransu amma duk ƙaunar da za ka yi wa kowane ne ko menene ka zanto ƙasa take da ƙaunar da za ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan ƙaunar manzon Allah ta tsara ta sauran yawa sannan kuma ta zanto ta sha bamban da ƙaunar da za ka yi wa manzon Allah dan shi ƙaunar da za ka yi wa manzon Allah ƙauna ce garwaye da girmamawa ƙauna ce garwaye da biyayya ba ƙauna gayanta ba ba tare da an yi mata riga ta biyayya ba ba tare da an yi mata tufafi na da'a ba dai idan ya zanto ƙauna ce ta so kawai to wannan ba ta cire mutum daga gidan wuta ta kai gidan aljanna in ƙauna kaɗai ɗaya ɗayan ƙaunar da babu da'a babu girmamawa babu biyayya za ta kai mutum gidan aljanna da farkon wanda zai fara shiga shine Abu Talib da shine farkon wanda zai fara shiga aljanna dan ya so manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fifita shi akan ƴaƴansa da ya haifa na cikin sa ya darjanta shi ya farzanta shi ya ba shi kariya da dukiyarsa ya ba shi kariya da karfin sa da kaifin takobinsa duk irin fatancin da mutanen Makka suka so su yi wa manzo Allah Abu Talib ya tsaya ya ce da yadda ba wallahi lan yaslu ilayka bi jam'ihim حتى وصد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك زبابة وبترجزاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت أنك نافي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو إزار مسبة لوجدت لي صنعا بذات يقين yake wallahi duk da karfin ku ba za ta iya kaiwa gare ka ba duk da yawan ku ba za ta iya kaiwa gare ka ba sai ranan da aka mun matakin kai da kasa ba na sai ranan da ba ni gare ka kiraye ni na tabbatar abin da kai mun nasiha ne domin da ma san sunan ka Aminu ka yaɗa wani addini ka tallata shi ka bujuro da shi wanda ya fi dukkan wani addini da dan adam ya tuni a ban kasa kyau ba dan zargi ba ba dan kana ce na shiga addinin yara ba dan na yi maka da'a cikin abin da ka zo da shi duk da san da Abu Talib ya manzo Allah sai dai kai da imani a lokacin mutuwa manzo Allah ya zo sami shi yana tallata masa kalmar shahada ya annu qul la ilaha illa Allah kalimatan ahadu laka biha inda Allah amma je da daya ga Abu Jahl da Abdullah ibn Abi Umayyah ko kuma suna cewa a targa ba wannan laki Abdul Muttalib karfi abin da yake ya mutu akan addinin Abdul Muttalib kaga duk san da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai kai aljanna ba saboda bai imani da shi ba a cikin san annabi ya ɗan uwa baya ta kai kowa a cikin so kaɗai so tare da me da'a so tare da me girmamawa so tare da biyayya so tare da makalkale wa shari'arsa sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne hakikanin so amma in so ne na waka yo ai ba bambanci tsakaninka da jarumin indiya shi ma da yazo budurwarsa waka yi mata sai kuma sai su annabi kuma su masa waka da yi bambanci tsakaninka da shi so ne na girmamawa budurwa ya kana santa ko ba girmama ta ake ba dan ba mai girmama budurwa da yake girmamawa dai irin wanda za a ce ana da sunan girmamawa sai dai kawai ce mutuntawa in ya kai wannan amma girmamawa ganin kurjini darjantawa ɗauka sama da komai dan duk abin da kake wa irin wannan sunna kololuwa to babu yadda za a yi maka umarni ka yi saba masa sannan mu kudurce cewa banza Allah ma'asuli ne kudurce mu cewa ma'asuli ne shi yasa dukkan wani abu da za a danganta masa na fatanci ba za mu yi dalili ba amma duk mutumin da yake daukan manzon Allah kamar ga magadan sauran mutane to ga magadan sauran mutane ya iya yiwa su yi abin da ba na kyautawa ba to su turawan duniya so suke a ɗauki kowane shugaba kamar irin su shugaba Bush ya yi daidai ya kuskure kamar irin su Bill Clinton ya yi jarumta shi ya sa ya yi shugabanci shekaru 16 shekaru 8 yana gwamna shekaru 8 yana shugaban kasa amma tare da haka kuma aka zo aka rika shi sai da ya yiwa Amerikawa hakuri wasu suke kowane shugaba a ɗauka cewa duk kirki ya iya yin wani ɗan kuskure wannan barbarar tunanin suke so su yi mana mu mu'amalanci annabawa irin mu'amalanta da suke wa wa'ansu jarumansu ko shugabanni wanda annabawan Allah ba ga magarin mutane bane ba da za a ce a iya kun ci ko a gano wani bangare na kasa wani manzo sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kuma yi masa da'a da yin koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajibi ne girmama shi falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu'u an-nur alladhi unzila ma'a ulaika hum al-muflihun wajibi ne yawaita salati a gare shi kira da mun tabbata gare shi yawaita salati a gare shi tarbiyantar ka'a kariya ta kowace ƙarfi ba su kariya a rubuce in ta saukar wa wajen rubuce kuma ka san me za ka rubuta ba su kariya a magance a wurin da za ka yi wa'adi a wurin da za ka yi hudubar goma'a a wurin da kake shirye shirye ta waɗansu kafofin yaɗa labarai na gani kamar talabijin na saurare kamar rediyo wajibi ne ba su kariya ta fuskar mulkinka wajibi ne ba su kariya ta kowace irin fuska irin yadda sahabbansa suka tsaya tsayin daka wajen ba su kariya ta kowace irin fuska ba su gajiya ba wannan wajibi ne a kan kowane mutum kar mu tsaya muna tambayar cewa kai wa annabi kariya ya kai ta ne akan gwamnoni na jihohi na mutum shugabannin kasashe na musulmai sarakuna wajibinsu baya nuna sun sauke mana motsin wajibinmu baya nufin su kuma nasu ya kai sa'a dole ne ta hanyoyinmu da za su iya tasiri su yi ta hanyoyinsu da za su iya tasiri wani baya kai zuwa wani kariya ga addinin musulunci kariya ga manzon Allah fardu ainin ne ba fardun ainin kifaya ba kar mu ɗauka cewa dan yanzu na yi wannan lakka ko mun yi wannan lakka malam sami ya zo ya yi ta'aliki wani malamin ya yi aunodi wadda su yi zaru aunodi sun ɗauke maka ce mutum sun ɗauke wa matan da suke cikin gidan aure sun ɗauke wa wani mutum ya ta shi kenan ta ballahi gidan gidan su ta mun suke na zuwa da sun wada sun wada ta mana wallahi tallahi na mu bai zama ya sauke maka naka ba ayin da ka wata gina ya fahimci wannan cewa wato ainihin baiwa annabi kariya abin da yake dole a kan ya yi wa mutum me ya kamata mu yi a daidai wannan lokaci ko me ya kamata mu ƙara yi doriya kan wanda muke yi ba na farko dai raya aqidar alwala wal bara aqida ta alwala wal bara aqidar ta so Allah so manzon Allah so wanda yake san Allah da manzon sa sai kafirci sai kafare sai masu goyen kafirci ko su waye ko ɗan gidanku wanda ya kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah ko mahaifinka ne ibada ne take ko mahaifiyarka ce ibada ce take ta ballantana wani dan garin ku ko dan kasar ku ko kawai wani arme da yake wata duniya ta daban wannan wajibi ne Allah ya tilata duk kaumin yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ajadahum bi ruhin min ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون bayan da za a yi takawa mutanen da suka yi imani da Allah suka yi imani da ranan karshe matakar sun yi imani da Allah sun yi imani da ranan karshe ba bi yadda za a yi wa dole man hada Allah wa rasula su kaunaci wanda ya kafirce wa Allah ya kafirce wa Allah matakar mutane da gaske ne sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar da ba ni za a yi su so wanda ya kafa cewa Allah su so wanda ya kafa cewa manzo Allah walau kanu aba ko da iyayen su ne na ba aw abna'ahum ko ƴaƴan su da suka yi aw ikhwanuhum ko yayye da kanne aw asiratuhum ko dangi ne wajen uwa ko ta ne wajen uwa ko na zan uba wallahi ka kafa mutum da lokacin iman irin waɗannan so ne waɗanda Allah ya zana imani a cikin su imani ya samu gindin zama ya samu gurbi a cikin su kafa wa ayyadahum bi ruhin min kuma Allah ya karfafe su da ruhi na musamman daga gare su ya dukkan jannatin da gurin tafiya al-anhar zai shiga da su aljanna da sauran mutane gudana karkashin donayen ta anan wajibi ne mu so ɗan uwanmu mu ne mu ci kafare ya ayyuha alladhina amanu la tattakhudhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya wakan da kike imani inda kike ne kuma mu ne kada ku rike abokanan adawa ta abokanan adawar ku a matsayin masoya kar mu dauka wai sai kafiran kafir dan makka kafircin ke fito wai su ne ake nufin mutsi mu so faransa mu so ingila da amerika ba wannan ake nufi ba kar ana nufin wai muna kin su ne dan su suna kan dan makka kafir turai mu zo mu so wani kafirin da ke kafir cewa Allah ya kafir cewa manzo Allah a a duk inda kafiri ke wajibi da kike cikin ibada idan ka tafi ka taba Allah la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا به الكفار ويحجركم الله نفسه وإلى الله المصير. بعد ذا أي من منين ذي يسير ذي في كافر أبدين أبدين يقال من ملك أنفسه بيحلات بمن منين وانا وانا كوتي هذا فليس من الله المصير في بعض كم يبغى أول الله سبحانه وتعالى ابن جميل قبر يسير أنا نفسي لا كافر وانا جميل في كافر كوي 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 مدوبة مكيان يبقى أم في المسيح يسان كافر كافران نمفى من رسول الله عليه وسلم هذا أكبر مصر أنه باتن في أوت أنه كفر فمات الأباري كافران نمفى سوداتي في كيبين أن يهتا سواق سنبين أو سنبوي سودان بيكي ذاتي في واجبين أراد وانا أكيدا سأل ولا والبراء ونجي يزوب برم سيفا تأكي في وانا أكيدا أكي فوق حسرة فقوت إلى هنيا أكا متاليه سلنك تنامي نلون انفاتا سوى ديان أفريكا كوي سلنك تنامي نناهية سوى ديان أفريكا تنامي ko tsaron ka tunani na kasa cewa su ne gare ne ko tsaron ka tunani na yare ko na yanki cewa su an arewa ne ko hausawa ne wanda ko so ake mutane su yi tunanin cewa mu menene mu musulmai ne mu musulmai ne wannan shine wajibin tunanin da ya kamata ya zauna cikin zukatan mutane idan larura ta samu zauna kasa ɗaya da wanda ba musulmi ba idan larura ta samu na jam'iyyar siyasa ɗaya ne da shi idan larura ta samu na jiha ɗaya ne da shi wannan zan bi ka'idojin zama ne sai da ba zan cutu ba kuma ba zan cutu su ba kuma lokacin da ga ka'idojin zaman da karbin su suka dinki shi addinin nake bi ba saba addini ba dan compromise ba amma ake sai na so shi to kana compromise nayi kana so na san sauka to ba magana ta sauki cikin addini ma iya sulhu mai dogon zango ko mai dogon zango wannan dan cin ba wata manufa ne in na ga zan tuso sai in kai lanta masa kai sulhun nan ba daga nan zuwa sati ne zuwa ni ya kare a zuwa dan ba dan kai amma har ko in dauka budaddan sulhu ne da mun zama daya dan mu dan kare wani dan mu baka kin fata ne wannan mauki ne na kafirci idan kai haka kike kun zama da kafiri wannan mauki ne na kafirci da haka dole mu ci ayyuka na da kafiri cewa ayi hikima na zama da su wannan fa daban baya nuna a kaunace su a cikin kokon zuciya magabata ke cewa inna la nabbiki bi wujuhi qawmin wa qulubuna dal anhu mukan ta fuska a dan yi far'a da dariya a fuskokin wadansu mutane a jikin mana cewa Allah tsine ku albarka inda mun san cewa bari ne sun gabar da Allah sun gabar da manzo Allah amma muka dan ta fuska dan cin mota mun fa amma ba ma ta sai ba ma ta sauki ba ta sai ya kamata ku san wannan abu na biyu wajibi ne mu ta karanta da yaran mu da matan mu matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tafsirin ilimi ba ta hanyar al'ada da ilimin bid'a ba dan abin da kake da bakin ciki lokacin da wani abu ya faru kuma kun ga labarai wadanda suka fito sun ba da gudunmawa a nan kan na a dan yi bayani na mayar da martani kan wadanda amma sai da su da su da su da su ba ka duk kun hama sana sunna kuma wai ba ka ba maza da mata su kan lera wai wadanda su zaka kare maza Allah ta tsira bayan akan hanya ma a cikin sabon sa suke har suka bi har suka dawo gida cikin saba manzo Allah su ya za su fita da saban suke ci su ta su ta abin hawa su kwana su kalli cikin saban manzo Allah wato ne zai fara shi sannan wannan sai zanto wata mahanga ake bi mai taurari wanda yake ko mata ko ƙananan yara da suke da karancin fahimtar addini cewa eh wannan ta ne babban misali na masoya manzo Allah wannan da ake kallon sa wannan shine al-mithl al-ulya fi dikar an nabi sallallahu alaihi wasallam wato sune manyan abun bugu da kali dan bada amana kaliya kaga wannan illar idan in gidan talabin da in radio ba za ta yi ba dan girman Allah ne amfanin kudin ka kace da kullun radio ya ta mako dai kace ko so kake yi kullun karfe 8 zuwa 10 sati daya za ka zabi malamai da za su kare matsayin manzon Allah za ka biya daya sai idan amfanin kudin ka ina amfanin kudin mu inda za ka yi ko ba ka hada da ke da wani amma mun tsaya to sai da zo mu fada wa malami mu ba shi wani abu da muke tuno mu ce da haka mata malamin nan a cikin kaza ya kamata a cikin kaza kowa dai zai ba ka shawara wato nauyin nasu ne kuka ce kun dukun gani game da annabi ko ka ce kun dukun gani game da musulunci ko ka ce dole sai an shiga aljanna to ga shi ne zai yi a aika ta abin da lisanul hal yakun zalik lisanul hal hi lisanul hal yakun zalik sannan tasarki wannan tasarki ne wallahi sannan mu ce wai ma wa kana yake dole wato manzo Allah kuma wannan ke kara gaskata maka cewa ahlus sunna ne kadai maka ya manzo Allah duk ina ke wannan da suke son albarka ta manzo Allah a cikin zaurukan duk ina ke waye ya fito yayin magana amma billahi la ilaha illa huwa da wani teji aka taba a wani kauye ko a Morocco ko a Algeria ko a wani billahi la ilaha illa anta kafin amma yanzu an yi turu da haka wajibi ne koyar da matanmu da ƴaƴanmu matsayin manzon Allah matamu ingantaccen tarihinsa rubutacce ko karantacce da aka yi mu yi kokari ƴaƴanmu su san wannan su karanci wannan mu sanar da su wannan bari mu tafiyar da ƴaƴanmu kan waɗansu mashahid da manzon Allah ya halicce su ka riƙa tattauna da ƴaƴanka ko matanka yaƙin Badar yaƙin Uhud Khaibar sulhul Hudaybiya hijjatul wada umratul qada da sauran waɗannan ababai waɗansu mashahid zaman annabi da sahabbansa tafiya yakin Tabuka hakurin da ya yi a wajen zamansa da kaza zamansa da mutan gidansa ya zama abin tattaunawar mu da hirar mu a cikin gidajenmu idan akwai wani karatu na sira da wani malami ya yi na sunnar annabi in mayar da kasafin abinci a gidana ni da matata in matsata mata in matsata ƴaƴana idan akwai wata lacca da wani malami game da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma takakkiya in mai da wannan abin tattauna ni da iyali na don su tashi da kan annabi mu duba mu ga lokutan da ƴaƴanmu da ƙannanmu da waɗansu ma masu jikari mu suke kafewa a gaban talabijin dan kallon kallon kafa a daidai lokacin da ake yaɗa wannan fatan ki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba mu ga taron gidajen kallo a garin nan don girman Allah mu duba mu ga yadda ake fita a gidan talabijin daidai lokacin da ake yaɗa wannan abu ta kafar watsa labarai ana cin mutuncin wanda ya fi kowa tsada a wurin daidai lokacin kana tafi waɗanda kake son su ci in za su shigo ƙwallon sai sun shigo da sunan Jesus in za su fita da sunan Jesus in sun ci ƙwallon su gode wa Jesus sai kuma kana musu tafi kana son me yake nuna gaskiyar cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba mu ga idan za a yi tarayyar kallo matasan mu fara azumi suke na kwana uku ba a kan wani club na Kano da Bauchi ba ko Kano da Maiduguri ko Maiduguri da Yola ba ka ce garin Musulmi ne a'a kan waɗansu club na ƙasashen Turai za a yi yanka za a yi azumi a kan kowane su kallo kuma ai Musulmi mutum zai sai gaji shi din mai irin mai sunayen arnan ɗan kallo ɗin nan wata naira 2000 wata naira 3000 wata 7,000 idan zai tsinka harshen da wando ba ya ba ba ballan kasar na zai amma ya zo ya ta yi gada ba zai ga yadda Allah da ita ba dan bazin sallah da ita ba ga hoton wani armi ga tunan wani armi a jiki ba kuma zai je ya je cikin sa ina mutum ta sai ita ba ba zai je ya je daga cikin kawai ina mutum ta sai ita amma ya kai 7,000 wannan wanda ya wannan a tarihin sa bai taba bayar da naira 7 ba da asusun makarantar islamiyya su koma kan sallati juma'a ko na kamar salawat na ilo bai taba yin wannan ba tarihin sa kuma yana nan yana waka annabi kuma jira yake wa a je ta kafe shi ga aljanna sannan ya yi uwa musulmi wajibin mu ne mu kaula cewa dukkan wani abu da ake da waɗannan kafa duk abin da ake son antawa da kaddamar ita san nowe ya kamata Allah wadi da a aure ke musu ba wai daga nan zuwa su yi ujiri ba ko sun yi ujiri ko sun yi ujiri dan babu abin da zaka ce cikin abin da kike wanda dole sai kike zaka rayu saboda haka wajibin mu ne kawai sai mutum kaje su fice cikin arziki a yanzu a yankewar da aka yi daga cikin wadannan kasashe na Larabawa ana ganin cewa nan zuwa wata shida mai zuwa in wannan kalace ta cigaba haka kamfanonin kasan Denmark za su yi hasar da ta kai dala biliyan ɗaya. Dala biliyan ɗaya nan da wata shida mai zuwa. To kaga wannan ya zama wajibi a ƙara ƙaura cewa duk abin da ya shafe su. Sannan ƴan uwa musulmi waɗannan ababai ba za su yi mutu da su a haka ba sai mun haɗa da abu guda biyu abu na farko al'ummar musulmi su sami istiqlaliyya ta fuskar tattalin arziki sun gashin kai ta fuskar tattalin arziki mu zama masu sana'a mu zanto masu aikin yi muzanto kowane mutum mafi karanci zai yi shi da kasa da ya dora nauyi akan wannan kada mafi karancin abin da zaka yi yaranto in baka ba kowa to Allah kalla zaka yi shi da kanta kare zanto mutum goma sun ta Allah kare shi da bukatar shi da kuma su ba wani abu kike yi ba kawai dan wani ko kani ne ko wani uba ko kanin uba ko kuma kile uba sai mun rushe al'ada da muka taso a kai ta uba yi wa ɗansa auren fari kuma ɗan yana tare da matar ana ce biki da matar ya haihu ɗaya biyu har wajen sau biyar har yanzu ban su ce sai mun rushe wannan al'ada ba ta musulunci al'ada musulunci musulunci ba ta mutane su na da wani kowa ta ake yi mai ciwo aiki ko mun kasance ko mun kasance dole ka nemi wannan dole ka nemi wannan in ba haka da taron yau mu ba zai amfana mana komai da zai yi mana sai da na gaba dole mu samu istiqlaliya ta fuskar ilimi yanzu to muna dogaro ne da kwararrun mu ba da kwararrun su ba dan ta iya kawai idan yanzu to kana cikin cikin kanta wannan duka ta fuskar tattalin arziki da ta fuskar ilimi yanzu to likitocin mu namu ne ba mu bukatar nasu yanzu to ma'aikatan nasu mun namu ne ba mu bukatar nasu yanzu to ungozomin mu mata a cikin namu ne ba mu bukatar nasu yanzu to injiniyoyin mu namu ne ba mu bukatar nasu sai fa lokacin da muka kama haka muke da karfin cikin tarkalo balan zamani a yau amma irin wannan taro na yayi ke zai wahala al'umma ta yi sun nasara don ta fuskanci wani kalubale da yake gaban ta ina kallon wata kisa ta talabijin ke karan jiya a wata kasa cikin kasashen Larabawa akan wannan matsala da muke tattauna aka karo masana malaman addini da yan boko da wayoyi suke tattauna ko ana faɗin albarkacin bakin sa wani malami a kasar Sudan na taɓa kai masa ziyara muka tattauna game da da'awa a cikin Najeriya yake cewa daga cikin abin da kai kin da ya sa masu kafirai suke mana wannan sai raina mu ne sun tabbatar cewa a cikin su ne a cikin wajen rayuwa in sun san muna cikin cikin kan da zai mana wannan rashin mutunci ba yake ta jahile ko ba ta iya cikin kan sai ji sai sun ji da da ilimi mana aiki ba sai cikin kan sai ji da ilimi a cikin ne in za ka cikin kan sai kana da ilimi kuma sai kana da aiki ba ba yin za a tsaya ya ga wani misali yake ubangiji ta ala bai yi wa gudan mu da matalakawa mu kasa san mu ce ji ya zaba mana gurbin kasar da man fetur cikin duniya 80 cikin ɗari na man fetur cikin duniya kasa san mu ce ji uranium wanda ana sarrafa shi har wajen yin makamashi na nukiliya 80 cikin ɗari ɗin shi a kasashen musulmai ya ta zana ma'adanai da ƙarafai da wadene da zinari da azurfa da lu'lu'i kowanne mafi ƙarancin shi ne wanda za a ce 70 cikin ɗari yana kasashen musulmai ma'ana ba inda musulmai za a ce sa da kashi 30 cikin ɗari arna suna da ɗari sai ce amma duk da wannan marasa aiki ne a duniya da talakawa wanda suke fama da talauci in cikin ɗari ɗin su na ƙasashen duniya kuma a ƙasashen musulmai kusa ga wannan abin da yake bukata ya yan uwa ya zalu ne gina al'umma wannan abin fa da turawa suke yi sun gwada mu ne su ga nauyin mu sun gwada mu ne su ga nauyin mu wannan lattoci ire-iren waɗannan da zamu yi ko makamantan su za a yi da dan zaburar da duka tun da suke barci amma kar mu ɗauka in an yi wannan an ƙare yaya ne za a yi musulunci ne ya samu gasa jama'a ba ta iya samun gata sai suna da shugabancin ingantacce shugabancin malanta shugabancin siyasa shugabancin sarauta ba ta iya cewa ga wani kabisi ba a iya naɗa shugaba a rana ɗaya in ma an naɗa za a warware shugaba halin sa ne ke mai da shi shugaba da duk a sarra mutane za ta sa mutane su ga cancanta ta da haka yawan kowa musulmi mu tuna wannan ƙalubale da ke gabanmu yan makarantar mu su ƙara karatu masu karatun addini duk da suke karatu su ɗauka cewa lallai akwai buƙatar ƙara karatu masu da'awa duk da suke da'awa su wayar da da'awar su zanto tsalariyar da'awa kar mu rinka bin waɗansu al'amura ta kalidiyya waɗanda su aka saba tun shekaru 20-30 baya ba tare da su da ba mu ga cewa yadda zamu nike da saurin canjawa sannan kada ɗan boko mu saba ɗauka cewa tsari addini wani nauyi ne da ya rataya a wayan ustazai su ko ba sa yin komai na su a nan gurin a karatu suka da ake a nan masallaci mun riga mun sani akwai da dama daga cikin ɗan boko waɗansu malaktarori ko a university ko a waɗansu manyan kwalejoji na gwamnati to karfi kuma dauka cewa wai nauyi ya rata ne a gurin malamai wallahi kuma akwai nauyin da ke kansu hanyar bada ilimin su nauyi ne hanyar dan su ne suke masana'anta ta kirkira kwakwalwa jami'a masana'antar kirkira kwakwalwa mutane to wani irin kici kuke nunawa wajen ku ga cewa yaran mu da suke wannan a gaban ku mazan su ko matan su sun zama na gari sun zama masu tafiyar ilimi sun zanto masu kata masu kaza masu kaza kar ku taba dauka cewa aikin ya taka aikin ya kan hudu juma'a da wa'azi da ganin yayin zuwa ku ji lokacin da aka diba mun ya riga ya kare duk dan haka zan taka barki a nan abinda na faɗa ya zama daidai Allah ta mai tarayya cikin ladani da ku abinda na kuskure ko zuba harfi Allah ya yafe mu sauran abinda ban faɗa ba na tabbatar dan uwana da zai taliki Dr. Muhammad Sani Umar na tabbatar yana kallona kuma tun daga kalmar farko har ta ƙarshe na faɗa zai ga inda aka samu gidi da ya kamata ya fadakar da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.
Allah ya saka malam da kai. A zauna fa yanzu aka fara. Kowa ya matsa daga inda yake, zaman sa inda yake. Yanzu an ce ranar nuna ƙaunar Annabi. Za ta ba maganar da ake yau. Yana so ta tashi. Kafin mu ba malam ya fara ta'aliki a cikin jawabin malam Ja'far Muhammad Alim ya fito wata magana. Wacce na lura da wasu abubuwa guda biyu. Wanda ya kamata a yi wani abu a kai kuma a nan gurin. Wata rana Abu Sufyan ya kawo ƙasa ziyara Ummu Habiba. Matan manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam kuma ƴar Abu Sufyan kuma yana sarkin Makka. Da ya shigo gurinta akwai teso ko tabarma. Ya zo zai zauna fitte ta zari. Sai ya ce ni ne ban dace da tabarmar ba ko ka tabarmar ce ba ta dace da ni ba. Ya rasa dalilin zari tabarmar. Sai ta ce wannan tabarmar manzon Allah ne yake zama a kai. Ta ce kai kuma yanzu na jaka ne kafiri ne ba ka zama musulunci ba. Za ka ba zan bakka ka zauna a kan tabarmar manzon Allah. Kun ga yadda tabarma Annabi ta yi kima a wajen sa hakan. Na biyu godiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk sanda ake tsira a Madina shi ke zuwa maka. Ran nan sai ga wani balarage akan wani dan da kurkushin raƙumi. Aka haɗa su tsere. Sai wannan da kurkushin raƙumi na balaraban ƙauye sai tserewa taguwar Annabi. Sai duka habbai suka koma aka taba kin shi aka taba tsere. Kai shi da kama dan ne za a tserewa taguwar Annabi. Kinkin ya tsallaka ba, ba ma shi da taguwar sa ma ana ƙaunar sai ta zuwa na ɗaya. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga damuwa sai ya ce wa sahabbai, haqqun 'ala Allah. Allah yartafi a shay'un min ad-dunya illa wa ba'd. Nike kin damuwa taguwa ta yi annabi. Wannan wata ka'ida ce a wajen Allah ta'ala duk abin da ya ɗaukaka a duniya kawai da karanci Allah ya kai. Dan da kauka abu da zafin da kike ji akan cikin tabo. Abin da zamu kafin na ba malam fara ta yi. Kin ji abu malam yake. Ya kamata mu nuna kiki kuma mu karantar da jama'a yadda ake fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta hanyar karantar da sirarka da karantar da tarihinka da kuma nuna wa mutane bambancin ka da sauran hadisi. Za mu shirya lokaci guda bakwai wanda kowane malami zai yi guda ɗaya kuma za a saka a gidan rediyo sati guda za mu muna cin fili a jere. Kuma a nan za a kara kuɗi. Bari ku zo ku aiki.